This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Allah da kuma Niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama shar. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahab Imam Aliyu, muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa jami'ar adawa ta PDP ta buƙaci jami'ar APC mai mulki a jihar Kaduna da ta sake lalan irin mulkinta. Yayin da jami'ar APC ta ce ai bannar da PDP ta yi ne take gyara. Kana za ku ji inda aka kwana game da batun ƙarin ɗaukan 'yan sanda da shugaban Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a yi. Kuma za mu kawo muku shirin kallabi na Maryam Dauda, sai kuma sharhin jaridun Hausa a Najeriya. Kana akwai mu ɗauke da ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Jiya Alhamis majalisar wakilai ta Amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba Barack Obama na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya su 10,000 a baɗi. Amma Mr. Obama ya alƙawarin ba zai amince da dokar ba idan har ta samu amincewar majalisar dattijai. Shugaban na Amurka ya ce bayan da aka gama surutai aka samu nutsuwa aka dubi gaskiyar magana shirin zai ci gaba. Shugaban ya bayyana haka ne yayin da yake halartar taron koli na kungiyar kasashe da ke yankin Asia da Pacific a Manila na kasar Philippines. Wakilai mai 189 ne suka goyi bayan kudirin 137 kuma suka ki. Galibin wakilai 'yan Republican da kuma wasu da dama daga jam'iyyar Democrat ta Mr. Obama ne suka goyi bayan yunkurin tsaurara bincike kan 'yan gudun hijirar da za su shigo Amurka. Babu tabbas kan yadda kudirin zai kaya a majalisar dattijan Amurka.
Duk da cewa an tabbatar da mutuwar madugon kitsa a hare-haren da aka yi a birnin Paris, har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wanda ya tsere tun ranar Juma'a da ta shige. Jami'an Faransa sun tabbatar ba su san inda Salah Abdussalam yake ba, amma fa an zafafa neman sa ka'in da nayin a fadin Faransa da Belgium. Jiya Alhamis ya bazu a zuwa Netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yaɗa labarai suka nuna. Abdussalam, wanda aka hakikance yana da hannu a wajen taimakawa a kai hari da aka kai a birnin Paris, ya zama mutumin da a halin yanzu aka fi nema a Turai bayan da hukumomi suka bada sammacin a kama shi a duk inda aka gan shi. Hukumomi a ƙasar Belgium sun ce sun kai tsamame daban-daban har 9 jiya Alhamis, so tsare mutane 9 kuma.
Hare-hare biyu da Falasɗinawa suka kai kan Yahudawa jiya Alhamis ya halaka mutane 5 a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da Isra'ila ta gani cikin kusan watanni 2 a hare-haren da Falasɗinawa suke kaiwa da wukaƙe da kuma ta wasu hanyoyi. Al'amari na farko ne ba Falasɗinawa ne aka ce ɗauke da wuƙa ya soki Yahudawa biyu a wani ofis a birnin Tel Aviv kafin mutane su kama shi daga bisani suka danƙa shi ga 'yan sanda kamar yadda shaidu suka yi bayani. Daga bisani a jiyan an shaida mutuwar wasu mutane 3, an tabbatar da ɗaya daga cikinsu a zaman Bayahude, ɗayan kuma wanda ya kai harin a wasu harbe-harbe da aka yi kuma wata mota kusa da wani sansanin 'yan share wuri zauna a kudancin birnin Kudus, wasu mutane kuma sun jikkata. A halin da ake ci kuma yau Juma'a Amurka za ta saki Jonathan Pollard, wadda Amurka ta ɗaure kan zargin yi wa Isra'ila leƙen asiri, amma burinsa na tafiya Isra'ila zai fuskanci jinkiri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce za a sami galaba kan kungiyar da Larabawa suke kiranta da Ish, ita kuma take kiranta kanta ISIS, idan aka sami daidaito harkokin siyasa a Siriya. Shugaban ya ce lamari zai ɗauki shekaru, kuma ya ce ba za a sami cikakken nasara na kawar da ɓoyarsu ba har sai an sami wani daidaito a fuskar siyasa a Siriya. Shugaban ya furta haka ne a taron kolin kasashe da suke yankin Asia da Pacific da ake yi a ƙasar Philippines. Shugaban na Amurka ya ce akwai wani abu ɗaya tabbas game da makomar Siriya a nan gaba. Babu gurbi ga shugabanta na yanzu a ci gaba da tafiyar da harkokin ƙasar. Shugaba Obama ya ce tilas Rasha da Iran su ɗauki wani muhimmin matsaya. Za su ci gaba da tallafawa Assad ya ci gaba da mulkin ƙasar, ko za su yi aiki tare da hukumomin ƙasa da ƙasa wajen ceto ƙasar ta Siriya.
Jama'a fadin duniya sun rungumi aƙidojin demokradiyya da suka hada da yancin fadan albarkacin baki duk da cewa akwai bayanai a fadin duniya yanzu da suka nuna an samu koma baya yan shekarun nan wajen mutunta yancin da demokradiyya ta ayyana kamar yadda sakamakon bincike da cibiyar bincike da neman ra'ayin jama'a da ake kira Pew Research ta bayyana a zaman martanin mutane a kasashe 38 da aka tuntuba. Galibin mutane a kusan dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuba sun ce yana da muhimmanci akalla a ce mutum yana da zama a ƙasar da ake mutunta yancin magana inda yan jarida suke da yanci da kuma yancin amfani da internet. Duk da haka binciken na kamfanin Pew ya nuna cewa akwai bambanci kan yadda mutane suke fassara yancin magana. Binciken ya nuna a Amurka ta fitar da ban wacce al'ummar ta suke nuna matukar adawa da matakan gwamnati na hana mutane magana kamar yadda wasu kasashe a Latin Amurka kamar Argentina da Chile da Turai da kamar su Jamus da Andalusia su ma suka nuna. Galibin mutane a Asia da Afirka da Gabas ta Tsakiya su ma suna nuna adawa kan matakan hana jama'a yancin magana ko da shike bai kai tsananin da kasashe kamar su Amurka suke kallon hana maganar ba. Kasashen Indonesia da yankin Palestine da Burkina Faso da Vietnam na daga cikin kasashe da al'umma su ba sa ganin yancin magana yana da muhimmanci ba, in ji masu bincike.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Jami'ar adawa ta PDP a jihar Kaduna ta ce akwai bukatar jami'ar APC mai mulkin jihar ta sake duba tsarin yadda take tafiyar da mulkin jihar, abinda jami'ar ta APC ta ce ai ita gyara take yi. Ga dai Isa Lol Ikra da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Jami'ar PDP jihar Kaduna ta daga kara game da salon shugabancin gwamnatin jami'ar APC a jihar, tana mai nuni da cewa akwai tsare-tsaren da suka yi hannun riga da ci gaban al'ummar jihar. Taren jiga-jigan jam'iyyar PDP da shine irin shi na farko tun bayan shan kashin da ta yi a zaben shekarar 2015 ya ga manya-manyan 'ya'yan jam'iyya daga dukkanin ƙananan hukumomin jihar Kaduna da suka rike mukamai mabambanta a baya. Tsohon kwamishinan ilimi a jihar Kaduna Alhaji Suleiman Lawal Karu shi ya karanto sakamakon bayan wannan taro.
Wannan committee da muka taro da aka yi ya duba ainihin abubuwan da ke faruwa a Kaduna tun lokacin da wannan gwamnati ta zo, ba ta amince da abubuwan da ake yi ba musamman na cefanar da haƙƙin 'yan jihar Kaduna ga wasu 'yan jihohi ana ba su mukamai wanda yake by birth inherently na mutanen jihar Kaduna ce, amma an ɗauko wasu daga wani wuri ana ba su mukamai, wanda kuma mu 'yan jihar Kaduna ba za mu je waɗannan jihohi mu samu waɗannan mukamai ba. Kuma wannan taro ya lura da rushe-rushen da aka yi, ko da yake mutane sun ce sun zaɓi rusau, to amma rushe-rushen da aka yi wanda yake ya sa mutane cikin fitina, cikin wahala. Akwai tsohuwar da yake da aka daga gidanta aka sake shi ƙasa, ita ma sai ta yi ƙasa, ta tafi kenan tana lahira. Wannan kwamiti ya yayya ga ra'ayin wannan gwamnati na ƙin biya mutane albashinsu a kan lokaci, wai sai an je an yi screening, an yi screening ɗin ba a biya su ba.
Alhaji Rabi'u Bako shi ne shugaban wata ƙungiya ta dattijan jam'iyyar PDP da ya ce jam'iyyar fa ba ta yi wa kowa laifi ba.
An ce ana neman canji, to an nemi canji amma ba ce canji mai alheri ba. PDP a jihar Kaduna ba ta rusa gidan kowa ba, ba ta kori kowa daga aiki ba, ba ta yi wa mutane ritaya a kan lokacin ritaya su ba ta yi ba.
Shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Alhaji Shehu Usman Tahir cewa yi watan tona asirin jam'iyyar APC ma bai tsaya ba tukuna.
Bani san ana saurin fasa ƙwayansu, a bari su mutum su yi yawa, a bari su shiga cikin rami sosai, daga nan za mu faɗar kanma al'umman jihar Kaduna sai su gane ga shi yanzu su ake suke sharan kashi a bakin titi suna cewa sun samu dividend na demokarasiya.
Sai dai fa muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC a jihar Kaduna Honorable Salisu Tanko Sono ya ce dukkanin halin da aka tsinci kai a ciki a jihar Kaduna jam'iyyar PDP ce ta dilmiya mutane cikin shekaru 16 da ta yi tana mulki.
Duk abin da ya faru ana yi ne akan bisa gyara bannan da suka yi shekara 16 suna yi, kuma kamar yadda suke faɗa cewa albashi da sauransu ai abubuwa ne wanda yake su suka haifar ma kasar nan kuma yanzu gyaran ake yi so duk wani abin za su kuka ina tunanin cewa bai kamata su kuka akan wannan ba don kuma saboda ba shi ka karya mutum da hannunka bayan ka karya mutum da hannunka sannan din an zo ana kokarin gyarawa kai karka yin magana din ma wani na da magana zai yi amma ba su ba don su fa duk wani magana za su yi dan fili zai yanzu a Najeriya da kasar baki idan da suna da tunani ba abin da ya kamata su yi zai roƙon gafara da neman a yafe musu zunuban da suka sauka mana shekara 16
taron jam'iyyar PDP dai shine karo na farko tun bayan shan kasan da ta yi a zaben shekarar 2015 kuma duk da yake taron ya gajigajigan cikin jam'iyyar daga yankuna da dama tsohon mataimakin shugaban kasa Akitan Muhammad dan Mursambo da tsohon gwamnan jihar Kaduna Ramalan Yarfa ba salarci wannan taro ba Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to kafin mu ci gaba a shakata da wannan
sha ai mu ma dauki hon sa ku bulina ya kai mai ya uri saban dai sha ai mu ma dauki kaka onkargo abinda mu kai ma
wata mai yauri sabon sarki kaza ma baya shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a ƙara daukan ƴan sanda a Najeriya shin ina butun wannan ya kwana ne abokin aiki na Sabu Imam Aliyu ya nemi ƙarin haske game da wannan batu wajen muƙaddashin fetan ƴan sandan Najeriya Yakubu Daudawa a cikin hirar da suka yi kamar haka.
Diaji Yakubu, me yasa kake gani jama'a kaman suke kaskantar da ko kuma ba sa ganin kimar ƴan sanda misali a ƙasa kamar Najeriya?
Masu laifi ne suka yawa duk inda ko mai laifi yake ba son ƴan sanda bai son mai bai son ɗan sanda duk inda mai laifi yake bai son ɗan sanda so masu yawan laifin Najeriya yawan laifin ƙasa yawan ke da su yi ma 'yan sandan su kenan saboda 'yan sandan daga cikinsu muka fito daga cikinku muka fito kuma tare muke da ku in mun gama aiki ma za mu komo cikinku ne ai Bahaushe ya ce barewa ba za ta gudu ba ɗan tererehe ka gane akwai ƙasashen duniya da dama inda za ka je kai kanka aka ce ma wannan sandan za ka yi mamaki domin ba su aikin komi a faranshi na je shekarar da abace da su akwai karatuta nan wurin za a buɗe su ƙarfe 8 ƙarfe 7 na safe ƙarfe dai na rana an gama kasuwa ce zaka je ka sai kamiya ka sai abinci tufafi da parking titi kuma ba mota da ake hanewa wuce lokacin nan kare din nayi ba dan naje wurin kare kai da rage ba kwa sai mai share titin suna ma wankewa da ruwa da komai ake wanke wannan titin a nan Paris naje to ka ga mun ai sanda za su yi su aiki a wurin ai in da sun tsaya ne shine sanda za su yi aiki to ƴan Najeriya muna so mai laifi kuma ka ai mun magana ba muna ana so mai laifi karam ka ai musu to ai za a haka saboda yawan laifin jama'a yawan ke da su mu kuma kenan ba ma esta ba kuma kwata kwata
mu koma kan batun bada cin hanci kamar misali matukin mota da yake da dabbobi in bai bada wannan hanci ba sai a bata masa lokaci wannan yana daga cikin matsaloli saboda kar a bata min lokaci in gwamace in baka ni in yi gaba
to iko ne aka ba ƴan sanda wanda wasu daga cikin mu suna mugu amfani da shi suna mugu amfani da shi kuma mafi yawancin su ba su gama lafiya suna gaya maka da wannan ba daidai ba ne ɗan sanda ya wuce guna biyu ana ba shi albashi idan albashin bai kai in albashin shi ya raina shi ya bari ya je ya samu wani aikin mana yanzu kowa ya tsaya ciki yana karɓar hanci.
Haka. To Diaji Yakubu Dauda zan maka sallama amma kafin kyale ka akwai wani bayani da zaka mana na dangane da shirye-shiryen daukan sabbin jami'an ƴan sanda da shugaban kasa ya bada umarni ya dauke su
to akwai dai akwai muna da chairman ta inda nake aiki hukuma ce ta daukar yan sanda daga mare igiya har zuwa DIG
eh
amince da ce da su gaba daga mare igiya kofar har zuwa DIG aje ne kadai ba ruwan shi da mu ba ruwan mu da shi
to
sai ta aiki kawai amma shi ma da ma mu ka dauke shi kuma in zama aje shi kenan ya ya rabu da mu saboda duk yan sanda Najeriya mu muke daukar su aiki mu ce da su gaba sannan mu musu ladabi idan suka lafi a rige musu ba ai wasu a kore su wasu a Masar taya ka tilas to kamar da abinda game da yan sanan da shugaban kasa ce mu dauka akan gaskiya ba su ma kai rabin abinda muka asara ba daga shekara ta 2010 zuwa yanzu bai ma kai rabin abinda muke bukata ba to amma har yanzu ba har dauka ba domin sai mun zanna mun ga kurtu-kurtu za mu dauka spitoci ne za mu dauka ASP no zamu dauka sannan kuma masu sana'a hannu kamar likitoci teloli da likitocin dabbobi da irin su ne zamu dauka sannan mu je mu duba kuma wuraren kwanan su inda za a kai su training nasu depo inda su karatu kamar kulojoji yan sanda sai mu duba inda su zama daidai sannan a ci gaba da dauka amma har yanzu din na ji labarin cewa wasu na sai da form ana dauka ba a dauka yan sabon fara ba so duk wanda ya je ya bada kuɗi a dauke shi ya yi asara kuɗin shi
to madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu nan yanzu agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babban bakuwar tamu ta yau ita ce Zainab Ujidi Sharif, mai sarrafa magungunan nasara wato pharmacist da kuma na gargajiya. Na san masu sauraro za su yi mamakin irin wannan hadin. Dan haka ku gyara zama dan jin wannan hirar. Da farko Hajiya Zainab ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Zainab Ujidi Sharif, ina auren Alhaji Ujidi Sharif a Anabiya. Ni pharmacist ce bari in ce na karanta irin hada magunguna na zamani amma kuma na gaji hada maganin gargajiya to zan ce miki da ilimin hada maganin nasara da kuma namu na gargajiya duk ina da wannan ilimin kuma zan ce a takaice nayi ayyuka a gurare daban nayi aiki a Kano Murtala Muhammad daga nan kuma na je Jakara daga nan nazo gwamnatin tarayya bangaren wajen lafiya kuma nayi managing director shekara 5 a wani sabon guri wannan bangaren shine bunkasa magunguna namu na gargajiya da sarrafa su da kuma fito da su a duniya gabaki ɗaya dan a san cewa Najeriya ita ma Allah ya ba mu itatuwa wanda muka ga cewa sun kai 8,000 na magunguna suke da magunguna a ciki wanda za a yi amfani da su a sarrafa su kuma nan gaba ma a sabo Allah ya bamu nasara mu samu sababbin magunguna daga kasar mu
to gashi ke pharmacist ce wato mai sarrafa magungunan nasara kuma gashi na cikin ciki na hada magungunan gargajiya ta yaya kika hada wa'annan hanyoyin biyu
ni on tubuta ne suka mun wannan tambaya sai naga cewa duk dan adam da ke ga a duniya Allah ya riga ya san me zai sa shi yayi a duniya to amma ya danganci kai da Allah ya halice ka kai tunani ka ce menene da sanadiyar zuwa ta duniyar nan dole kowa da ke ga duniya akwai dalilin sa to ni na ga bangare na tumur na gane saboda da shiga jami'a ina harkar na karanta pharmacy da zo ina aikin pharmacy sai kiji wani sa'in kawai jikina na motsi in duba itatuwa in ce to wannan me isa ne sai kiga na fita waje na zaga sannan muna Lagos in san Lagos guri ne ana yawan ruwa kuma akwai itatuwa sai kiga da safe na tashi ina zagaye ina kallon itatuwa wataƙila da dare na mafarkin su ya ga wani itace ya zo a gaba na sai in ce to ni ya zan san itacen nan da safe sai kiga ina fita wannan mafarkin da nayi sai ga itatuwa to daga nan sai na gane cewa saboda ita kakata musamman ita maganin haihuwa take bayarwa kuma ta sha gaya wa baba ta cewa Zainab na bata wani abu kin san wani sa'in babba yayin magana ba za ka taya kai tunani wannan magana ba sai da Allah ya mata rasuwa sai naga kullun ina so in yi tunanin magunguna in yi tunanin itatuwa har da kai ga na samu masu maganin gargajiya akwai wata Hajiya Amina a Lagos sai in kira ta ta zauna in ce gaya min sunayen magungunan da kika sani kuma gaya min amfanin su in ta gaya min sai in rubuta amma da yake na karanta ilimin na Bature sai in ce mu a Turance kuma a science sai a ce ya zaki ce wannan zai wannan magani ba tare da wani nuna cewa ga scientific evidence da ake faɗa to sai in hau bincike in hau karance-karancen littattafai sai in ga cewa abubuwan nan da mai maganin gargajiya ya gaya min a cikin kashi 10 kashi 7 gaskiya ne kuma tabbatacce cewa magungunan ma na nasara a cikin kashin 40 da muke da su na nasara kashi wajen 40 ko 50 daga itatuwa ne kuma wanda suka fara fadan amfanin magungunan nan wanda Allah ya ba su ilimin maganin gargajiya to kin ga a takaice abubuwan nan guda biyu suna da amfani kuma ba kowa ne Allah ya bashi wannan ba sai naga cewa Allah ya bani wannan kuma shi yasa tunda na san wannan abun kullun ina nan ina yin maganin gargajiya ina hada maganin gargajiya ina zuwa kayyuka ina bincike ina samun malamai wanda suke da ilimin maganin gargajiya in samu sunayen magani in rubuta har ma ya kai ga na fito da littattafai guda uku wanda a cikin littattafan nan guda uku na faɗi sunan cututtuwan zamani kuma na faɗi sunan amfanin itatuwan da ya kamata a yi da shi gaya miki na zo na fara wani program a TV NTA wanda muke cewa ne na aiki saboda a Nature's Pharmacy da na fara wajen shekara 10 ina wannan program din in gaya wa mutane in ce kun ga amfanin wannan na fara ta itatuwan da mutane suka sani shine Bature zai ce from known to unknown kuma na fara da itatuwa da aka ce abinci akwai wani chief scientist dinmu wanda muke ce Hippocrates abin da yake ya ce magani abincinka kuma abincinka magani
to masu sauraro kun dai ji wannan bayanan ku kasance tare da mu a mako mai zuwa war haka in Allah ya kai mu dan jin ci gaban wannan hirar a madadin bakuwa ta mu Zainab Ujudi Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida Maryam da bakwata yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu da shirin sharhin jaridun Hausa
sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jarida Aminiya inda ta buga babban labarin ta a shafi na farko mai taken yadda zamu tabbatar da canji inji ministoci A kuma shafi na hudu jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa tabbas zamu ba matasa tallafin 5,500 a shafi na bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa an dakatar da shari'ar Bukola Saraki yayin da a shafi na 10 jaridar ta buga labarin da ke cewa an kubutar da barawan amala daga jarum a shafi na 35 jaridar ta buga labarin da ke cewa kasar Sin ta hana wasan kumfu da kwallon kafa A shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa PDP ga Buhari ka dukuba wajen yin aiki. Har ila yau a shafi na baya na jaridar ta buga labarin da ke cewa Tarayyar Turai ta kafa asusu don yan gudun hijira Afirka. Kamar kowane mako jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken tallafin 5,500 ga matasan da ba su da aikin yi. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarin ta a shafi na farko mai taken nadin ministoci Buhari yayi wa ƴan Najeriya bazata a shafi na 6 jaridar ta buga labarin da ke cewa IBB ya gwasale PDP na bar siyasa har abada a shafi na 14 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa duniya za ta shiga duhun tsawon sati 2 inji NASA A wannan makon ma jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken dawowar karancin man fetur. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria.
An gaishe ka Muhammad Salisu Rabiu. Mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Ne sunana Malam Baba. A jihar Niger ne ina yin magana ne da manyan mu kamar su sa Alhaji Sani Bello uban gwamnatin mu Kalubare gare shi shi ya fada a TV cewa za su iya ba mu wuta 24 hours amma ga yau sai mu yi 14 hours suna zuwa ba mu wuta na 2 hours abin akwai abin kunya bai kamata babba ya faɗi magana bai cika ba amma dai ba su ikon gyarawa mu dai muna son shi muna son shi gidan shi har mu zabi dan shi gwamna muna kuma fata ya zama shugaban kasa nan gaba zama da ku
sunana Muhammadu Kaudi Kassallani ba kai da buwa ta amina na ba da ra'ayi akan shugaba Muhammadu Buhari akan yayi magana akan mutanen fuskar hukumar ne dubiri kaga bayan wannan hadisi boko haram shi ne ra'ayi
Assalamu alaikum sashi Hausa na VOA America. Sunana Ms. Bahumasha. Daga nan karamin hukumar dan Jigga lokar gwamnati dan Tsafi jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Dan Allah ya samu da sakon jaji na akan abin da ya faru a Adamawa kan wajen harin fararen famfin da aka yi na kina kwatin waki. Karshen sakon yake na su kuma wadanda suka yi Allah ubangiji ya sa su gani. Kun kuma ba mu sa gani bane Allah ka mana mata.
Mai magana Alhaji Abdulmulk kakake sai dai salamu azinin kwanajan fure Niger. Alhaji dai kai kin siyasar Niger. Babu wanda adda shi babu mai son dawa ga Niger babu mai son tada hankali cikin Niger. Sai jujujin Niger Allah da. Su ga su rike ta zabi su suka rike ta fice su suke su rike ta jami'oyin mutane su shige su suka jami'oyin mutane suke rikici su biya ma Muhammadu su su bukata shi. So faso farko suka mutane su kai cikin wani lokaci ku sai yake shari'a su kuma akwai Allah kuma jujujin America an kawo zanzan gaba ne jujujin ne saboda haka duk abin da ya faru kasa da gumbaron mu ma da gwamnati su da sun ka dauki amana yayin mutane yan Niger shari'a da cikin gaskiya da yila da cikin assalamu alaikum
to mallan lakafi makarkare ga shirin mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karawa ta kaice
Jiya Alhamis Majalisar Wakilai ta Amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba Barack Obama na bada mafaka ga ƴan gudun hijira daga Iraki da Siriya su kamar 10,000 a baki amma Mr. Obama ya alƙawarin ba zai amince da dokar ba idan ma har ta samu amincewar majalisar dattijai Shugaban Amurka ya ce bayan da aka gama surutai aka sami nutsuwa aka dubi gaskiyar magana shirin zai samu cigaba Duk da cewa an tabbatar da mutuwar madugun kitsa hare-haren da aka kai kan birnin Paris makon jiya har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wanda ya tsere tun ranar Juma'a da ta gabata. Jami'an Faransa sun tabbatar ba su san inda Saleh Abdulsalam yake ba amma an zafafa neman sa ka inda nayin a fadin Faransa da Belgium a jiya Alhamis. Yanzu ma amarin ya bazu zuwa Netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yada labarai suka nuna. Hare-hare biyu da Falastina suka kai kan Yahuda jiya Alhamis ya halaka mutane biyar a ɗaya daga cikin munanan hare-hare da Isra'ila ta gani a cikin kusan watanni biyu a hare-haren da Falastina suke kaiwa da wukake da kuma wasu makamai. Al'amari na farko ne ba Falastina da ke ɗauke da wuka ya soki Yahudawa biyu a wani ofis a birnin Tel Aviv kamin mutane su kama shi daga bisani suka danka shi ga ƴan sanda kamar yadda shaidu suka ce. A bisani ne a jiyan an yi wato aka shaida mutuwar wasu mutane uku sakamakon wasu lamura da suka auku kusa da sansanin wato ƴan share wuri zauna a yammacin birnin Kudus.
Yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Judo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Jona ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.